قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر إلهي نصرت لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورؤيتك وأرفعت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وإذيان البغاة المتردسين وشماتة الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu muna nan a cikin littafin Shama'ilul Muhammadiyya kuma babi na uku babin da yake magana kan gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafin farawa muna ta juna murna na shigan wannan wata ta Rabiul Awwal Allah subhanahu wataala muke roƙa alheran da ke ciki Allah subhanahu wataala ya ninninka mana ya kuma ƙara mana soyayyar maiki sallallahu alaihi wasallama abinda muke gudu a ciki Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kare al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu tashi kan hadisi na 26 ko 25 a wannan littafin din ban kuskure ba hadisin yana farawa da kaman haka حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطني قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه ما نروى أن حديثا رواه الإمام الترمذي ما نروى أن حديثا شيني كما هكا حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع أصلا سنن ساشني أبو جعفر الأصمعي الأصم ثقاني حافظ مشهور يا شهرة صاحب المسند فأديني رغت شموين دسكي دلتافنا مسندي روى أن هشيم ياي رواية سد ياي لو شكرا تنسى أورن هشيم دا عباد دا خلف كما ديكا وينم معلمان سالي kamar yadda shi kuma malamai da dama sun yi ruwaya a wurinsa ya rasu a shekara ta 244 malaman littafai na sahihu sittin nan guda shida littafai na hadisi guda shida sahihul bukhari sahihul muslim azwa guda shidan nan sun yi ruwaya a wurinsa suna kaddara sa suna cewa sujukun ne sosai sai dai kawai matsalar sa guda daya shi kadariya ne shi dan kadariya ne menene kadariya ko su wayannan yan kadariya din wata kungiya ce ita kuma Allah ya yafe mana kadariya wata kungiya ce ba kadariya ba fa mutane suna hada wayannan abubuwan guda biyu wasu haka ce kadariya sai su dauka ana nufin kadariya kadariya daban kadariya mazhaba ce daga cikin mazhabobi na sufai wanda ake bi don neman yardan Allah subhanahu wataala ta hanyar shagaltuwa da zikirai su kuma wayannan kadariya wasu mutane ne ko kungiya ce ita ba mazhaba bace ita kungiya ce wacce take da nata ka'idojin sai in ka yadda da ka'idojinta sannan zaka zamanto ɗaya daga cikin mabiyanta kungiya ce wanda bil ittifaqin malaman musulunci suna ganin cewa wannan kungiya ce wacce take batacciya me yasa malaman musulunci suke ganin kungiya ta kadariya cewa kungiya ce batacciya saboda kungiya ce wacce take kore wasu siffofi daga cikin siffofin Allah an gane wannan ga misali su suna ganin ilimi ba siffa bane wanda ya dace a ce Allah yana da ilimi wa zai karantar kaga dan waya girgida kai wai ba za a ce Allah yana da ilimi ba wa zai karantar kaga mutum bai je makaranta ba kamar wannan tambaya ga cewa Allah zai karantar zai ka cewa kaga daga nan sai a halakar da mutum ko daga ci akwai al-ilmu suna korewa cewa Allah subhanahu wataala ba a cewa Allah masani ne na biyu al-qudra iko Allah bai da wani iko akan ku kai kake da iko a kanka to daga wannan sunan ne na al-qudra ko iko da kaddara aka yi driving aka ciro sunan su kadariya domin su a wurin su babu wani kaddara in ka ka samu kudi to dama kai dama an yi zaka samu kudi ne ba wani maganan kaddara an gane wannan ko motan ka ta fadi to a'a ba wani kaddara ne kai kai tukin ganganci kawai ba wani magana an gane wannan ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana wal hayat ba a cewa Allah rayayye ne aku da wa zai idan mu balanta ga shi rayayye ne an gane wannan ko as-sami' ba a cewa Allah subhanahu wataala yana ji wannan kaidoji ne fa dole sai ka yarda da shi sannan zaka zaman to ɗaya daga cikin mabiya aha aqida na qadariya al-basar ba a cewa Allah yana gani kai suka ce kai wa annahu laysa lillahi ismun wala sifa Allah bai da wani suna Allah kuma bai da wani sifa in an ce Allah baka gane shi bane kai suka ce da an ce Allah kowa ya san Allah saboda ta wani ce Allah yana da wasu sunaye ar-rahim as-sami' al-basir al-alim kace duka wannan fatan lokaci ne babu Allah ya fi mana wa anna Allah la yura Allah kuma baya gani saboda ka zaka iya shigewa wayin mai anta din wayin mutum zai dan yin kwana ya boye sai a fita da abin da yaso Allah bai ganshi ba Allah ya kare mu wa anna kalamullahi hadithun makhluq kuma suka ce duk wani zance da aka ce Allah subhanahu wataala yayi to wannan zancen halittacce ne kuma fararre ne kaga kaidan malaman ba a cewa haka ko Qur'ani kai suka ce Qur'ani halittacce ne ai ba zaka ce Qur'ani halittacce bane domin wannan yana daga cikin musiba da bala'i da aka kirkiro da shi zamanin su Imam Ahmad bin Hanbal har aka wahalar da Imam Ahmad bin Hanbal akan cewa dole sai ya ce Qur'ani halittacce ba magana bane na Allah har lokacin farko da suka zo suka ce to shikenan Imam Ahmad ana tambayan ka ne wai me ya me lamarin Qur'ani ne insha Allah Qur'ani Qur'ani ne mana suka ce a ba wannan muke nufi ba irin dai bayani dai haka yace oh yace kaga at-taura kaga ya rike hannunsa daya kaga at-taura injila zabura ko sai yace Qur'ani dukkanin su aha kaga ne dukkanin su wayannan halitta ne na Allah sai suka ce to shikenan Imam Ahmad bin Hanbal shi ya tsira shi ya yadda cewa Qur'ani halitta ne na Allah saboda haka shikenan bayan sun koma ka san irin wayannan mutane ma suna da majalisin su ko suna da majalisa wurin da ake tattauna mugun abu ko kamar yadda mutanen kirki su ma suna da wurare da suke tattauna kyawawan abubuwan su to wayannan bayan Allah bayan sun koma wurin tattaunawan su wurin mugun abun su sai ɗaya daga cikin su yace ku ko kamar ba ku gane wannan mutumin ba wannan mutumin ba yana nufin Qur'ani ne halittar Allah ba a abin da yake nufi hannunsa yake nufi cewa shine halittar Allah ba ku lura ba ai yace kaga at-taura injila hannayensa yake kirgawa yace kuma dukkanin su wayannan halitta ne na Allah sai suka ce lalle yayi haka mun lura da wannan so yanzu ne abin ya suka ce bari in an dan kwana biyu sai a koma wurin shi sai a ƙara tambayan shi bayan an kwana biyu sai suka ƙara dawo ma Imam Ahmad bin Hanbal mutanen da dama sun musu wayannan abubuwan in ka ce a Qur'ani ba halittar Allah bane ka ce Qur'ani a maganan Allah ne kashe ka su wahalar da kai to shine yanzu an zo kan Imam Ahmad tun dawo karo na biyu sukar cewa ai Imam mun zo tambaya ne kan abin da yake da alaka da Qur'ani yace a kitabi ne ai na Allah suka ce a ba wannan ba yace oh kaga at-taura ya fara kirgawa injila zabura Qur'ani suka ce kai da kaka ba maganan hannayenka muke ba sauke hannunka sai ce in dai Qur'ani kuke magana to Qur'ani ba halitta bane Qur'ani magana ne na Allah to makasudin da yasa aka kama Imam Ahmad bin Hanbal kenan aka daure shi a kurkuku aka sa yan sanda ko aka zamu kirawo su a yaran mu na yanzu jami'an da ke lura da wannan gidan kurkukun suka dauko irin wannan kulkin wani sanda haka suka yi ta dukan gwiwa an san gwiwa ko nan Nil din shi suka yi ta dukan shi ta yadda sai da Imam Ahmad bin Hanbali ba zai iya tsayawa haka ba da an tafar da shi ko Imam Ahmad sai dai fadi da an tafar da shi sai dai Imam Ahmad bin Hanbali ya fadi haka suka bar shi kwance a gidan wannan kurkuku Imam Ahmad yana daga cikin mihna din da ya same shi mafi girma a rayuwarsa wannan wanda sakamakon wannan laluran har yasa Imam Ahmad ya rage yawan nafil filin da yake yi da Imam Ahmad bin Hanbal kullun da daddare sai yayi nafila bibbiu bibbiu so 300 biu 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 so 300 in ka bude su za su zama nawa 600 fa amma saboda wannan duka da suka yi masa bai da karfi yanzu ba zai iya tsayawa Imam Ahmad bin Hanbal sai ya dawo da sallar sa ya koma 150 biu biu so 150 da suka lura cewa Imam Ahmad bin Hanbal yana da mabiya sosai kuma gashi wannan dukan da suka yi masa ya masa illa sosai akwai yuwan zai mutu in kuma ya mutu magoya bayan sa za su tada tarzoma wannan gwamnatin dake da wannan mulkin za a iya kifar da ita saboda haka sai suka yi irin dabaran nan na hukuma an gane wannan ko Allah ya kare mu da abin da kuke gani yana faruwa yanzu copyright ne kawai tabbatar muku da wannan an yi ada yanzu kawai sai dai a maimaita saboda haka sai suka ce to yanzu abin da za a yi shine mu ce an yafe ma Imam Ahmad bin Hanbal bayan an yafe masa ma an dauke shi a matsayin babban malami shi zai rika bada fatawa kun ga wani makirci na bawa na hukuma ba shi zai rika bada ma fatawa Imam Ahmad bin Hanbal sai ya ce shi bai yi ba na wani son wani zaman muku wani malami wanda zai rika wani bada fatawa ko yanzu a kyale ni a kyale ni na kama gaban shikenan aka saki Imam Ahmad bin Hanbal bayan an sace shi da wani dan lokaci kadan shikenan kuma sai rasu bin da ya faru da Imam Ahmad bin Hanbal kenan daga nan ne malamai suka rada masa wani suna da ake cewa Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shine shugaban masu riko da mazhaba ta Ahlus Sunna wal Jama'a saboda ya tsaya akan fadan gaskiya domin da a lokacin ya zame to ai matsala ya samu ko matsala ya samu saboda haka ake masa kirari da shugaban Imam na Ahlus Sunna wal Jama'a an gane wannan Allah subhanahu wataala ya kare mu kada Allah ya jirce mu da irin wannan wa anna Allah ghayru khaliqun li ahsabin nas Allah subhanahu wataala bai da wani hannu akan aikin da dan adam yake yi da abin da kaga mutun yayi to shi yama kansa ba wani cewa Allah ne ya hukunta masa ko Allah ne ya kaddara masa ba wani in mutun ya sha giya to kai ka sha ba wani a ce wai wani Allah ne a su a wurin su ta kalla wayannan abubuwan ba sun yi kokari ne wai a tsarkake Allah kar a ce a mutun ya sha giya Allah ne ya hukunta masa ya sha giya an gano abin da suka yi kokarin yi sai a ce a duk aikin da mutum yayi aikin shi ne ba ruwan Allah saboda haka domin daga cikin su cewa suka yi idan har an ce da hannun Allah a ciki to babu bukatuwan Allah subhanahu wataala ya ma mutum azaba falsafa ne ba philosophy ne domin idan ka ce da hannun Allah to Allah kuma ya ce duk wanda ya sha giya ko yayi zina za a kona shi za a hukunta shi a gidan wuta ba haka bane to yanzu Allah ne kuma an ce Allah ne da hannunsa a cikin wannan ya kamata a ce Allah ya azabtar da mutum a fahimtar su suka ce bai kamata ba saboda haka sai a ce babu hannun Allah a ciki in mutum yayi zunubi shi yayi makan shi an gane wannan kenan a kokarin tsarkake Allah subhanahu wataala shine su kuma suka fada wani wurin an gane wannan wancan ayan ta zo cikin alqur'ani mai girma wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah ne ya halicce ku da ayyukan ma da kuke yi. Maimakon su tabbatar da wannan ayan, sai su ƙara komawa su ɗauko ɗayan ayan. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Wa hadainahu najdain. Wayannan ayoyin ya kamata sai su ɗauko. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ko? Duka wayannan ayoyin ya kamata su ɗauko sai su zuba su. Kamar yadda sauran malamai suka yi ai su sauran malaman wayannan ayoyin suka dauko sai suka zuba sai suka ce da gaske
Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci dan Adam, ba wanda yake da kokwantuwa kai. Matakar dai kai musulmi ne, ba wanda yake da kokwantuwa kan wannan. Allah shi ya halicci dan Adam. Allah subhanahu, inji malamancin malaman kenan fa malaman Ahlus Sunna kenan. Kace Allah shi ya halicci dan Adam. Allah subhanahu wata'ala da ya halicci dan Adam, kuma ya halicci aikin shi. Da Allah subhanahu wata'ala ya halicci aikin mutum, sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko. Da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa dan Adam iko, sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi zabi. Ko dai ka aikata aikin alheri da iko ability, ko da ability din da Allah subhanahu wata'ala ya bata, ka aikata abin kwarai, sai ka mutu ka je ka shiga aljanna. Ko ka aikata mugun aiki with the ability that Allah subhanahu wata'ala ya baka, sai mutun ya mutu ya shiga gidan wuta. Wannan abun ba ya zama daidai ba kenan? To wannan shine ainihin tafiya na Ahlus Sunna. Su kuma sai suka ce ka kuce haka ko yankun tsaya kuna wannan wani shatale kuke. An gano inda aka samu zamiyan, Allah ya kare mu, Allah ya yafe mu. Gashi nan suka kara cewa wa'annan nafahumul ladina yakdiruna kasabahu, kace mutane su ne suke da dama da iko 100% akan aikin su. In kaga mutun ya ci abinci, wani ya kawo mai abinci, shi ya tashi ya nemo abincin, ko ba haka ba? Ko da a ɗakinka ne, a gidanka da matanka take, ko sai in ka tsara wa matanka cewa da na dawo gida a kawo abinci. In ka dawo lokacin da ba lokacin dawowanka ba ne a addinin na al'ada, za ka ce wa matanka akwai abinci a kawo, kenan kai ka nemo abinci yanzu, ko ba haka ba? In kuma mutane ne gama gari, ƴan uwana wanda yake ɗalibai ko kuma wanda ba su da aure, ko mutum da ɗan kuɗin shi ne, kawai sai ɗan tashi ɗan lalle ka ina ne ake saida abinci mai ɗan dama-dama ne, ko ba haka ba? Kaga yanzu kai ne ka nemo abincin, aikinka ne yanzu ya sa ka gano inda abinci yake, ba abincin ba ne yanzu ya biyo ka. Saboda haka suka ce duk aikin da kaga ɗan Adam ya aikata 100% shi yake da iko akan haka. A takaice, suna ƙaryata ƙaddara ta Allah, ba su yadda cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ƙaddara ba. Abin da ya ƙaddara wa ɗan Adam ko a ina yake sai ya same sa ba, in alheri alheri, in kuma aka san haka dole sai ya bi mutum. An gane wannan ko? Saboda ƙaryata ƙaddara da suke yi a cikin jiki ɗinsu, a cikin ƙa'idojinsu, ko sai aka ɗauki wannan aka sanya musu suna ƙadariyya, ma'ana masu ƙaryata ƙaddaran Allah subhanahu wata'ala. Wannan bid'an, wannan ɗabi'an nasu ta faru ne a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawancinsu sun rayu a gari na Sham, da gari na Basra, da kuma gari na Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wannan ra'ayin ko wannan aqidan ba Majusi shi ya kirkiro ta, ya cusa ta cikin addinin Musulunci. Waye ba Majusi? Majusawa su ne waɗanda suke bautawa wuta. An gane wannan? Su Majusawa su wuta suke bautawa. To sabida aiwa Musulunci ma kirki, sai ba Majusi sai ya ce ya Musulunta, tafiya tafiya tafiya, sai rika cusa muku abin da yake ba karantarwan addininku ba cikin addininku. Saboda yana da ilimi. An gane ko? Akwai abin da muke kiransu Larabci mustashrikun, na manta sunansu da Turanci da ake kiransu da shi. Za ka ga Allah, na manta sunan, amma muna kiransu suna mustashrikun ne. Mutum ne zai zo maka shi ba musulmi ba ne, amma duk wani abu da ka sani ana koya a cikin addinin Musulunci zai koye shi, har ma ya iya kaiwa munzulin wani babban malami. Sunansu na Turanci na manta shi, amma mustashrikun ne muke kiransu Larabci. Har zai kai munzulin babban malami. Na'am? Idan ya kai wannan matsayin, to daga wannan lokacin sai ta kirkiro muku abubuwa, ku kuma ana ganinsa cewa musulmi ne, babban malami ne ma, ana ganin ba komai. Haka zai ta yi, in ya gama assignment ɗin shi sai ya bar garin, sai ya koma can wurin ƴan uwansa, sai ya ci gaba da ɗabi'arsa kawai na kafirci.
wanda suke bin yakokin da ake yi a duniya zai ga mafi yawancin su shigan musulunci suke yi sai ta iza musa mutane ana kakkashe su ana kakkashe su sai ya gama assignment din shi sai kawai ya koma can garin su sai a'aske wannan gemun da ya bari wannan rawanin da yake sawa duk sai ya cire ko na karshen nan da aka kama shine mutumin da ya zauna a Afghanistan yayi shekara da shekaru ashe spy ne ko ya zo a matsayin cewa shi musulmi ne alhalin kashiri ne Allah ya taimake ni kafin mu tashi na iya tura sunan sa da turanci ya gama duk abin da zai yi ta idan musulmai ana ta kashe su ana ta abin nan din su yana cewa alhali kuma shine yake bada likit akan inda su wayannan mulla Umar din suke ya dade a garin fa dan ya zama dadewansa a cikin wannan garin kaga tun su wane ne wancan ɗayan Usama har zuwa su mulla har ya zo ya zama babba ashe aiki yake yi bayan ya gama aikin sa aka zo report din shi na karshe da yayi spying din aka zo aka kawo hari inda yake inda suke domin shi ma yana wurin aka zo aka bude wuta kowa ya gudu daga nan shine shi ma ya tsallake sai ga hoton shi ya fito a America ya aske gashin gemun da ya bari ya cire rawanin kuma yake fada to wanda ma shi ba musulmi bane ya shiga cikin musulmai ya fadda kama kuma sunan shi da yake amfani da shi a musulmai kaza ne ga hoton shi kuma ka gani zaka gane cewa shi to irin haka suke yi ba majusai ne yana bauta ma wuta ne yazo yace ya yadda shi ya zama musulmi saboda haka kuma musulunci ba mu da irin wannan abun a ce sai an ta bincike wannan ya musulunci da gaske ne ko ba da gaske bane ko muna yi ne mu ba ruwan mu da zaran mutun ya ce ya yadda Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzo shikenan kawai mu za mu ce mun karbe shi mun yarda da shi 100%. To wayannan ashe makirci ne haka ya cika bada dasawa dasawa har ya ta kirkiro wayannan fahimta ya ta kirkirowa ya ta kirkirowa har ya kawo wannan matsayin da kaga an fara bayyana shi zamanin sayyidina zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai wani mutum da ake kiransa da suna Ma'budul Jahl sai ya karba wannan fahimtar 100%. Shine wanda ya zamanto yake yayata ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama sun yake shi akan wannan amma an riga an makara ko domin abu ya riga ya yadu ka san irin wannan abu in ya riga ya yadu to shawo kansa sai a hankali an gane wannan zan muku misali da wasu abubuwa kaɗan haka wanda haliyan yanzu da muke ciki ana nan ana sponsoring din wasu a musulman da kake ganin cewa musulmai ne ai wannan aqidan na cewa na tuno wani magana wani malami ne yace ba komai aka sani ake faɗa ba ko ba gaskiya ba komai aka sani ake faɗa ba amma saboda dai ilimi kawai mutane su sani wannan aqidan da ake cewa komai Allah ne ai ba aqidan musulunci bane ba aqidan musulunci bane wata aqida ce da ake kiranta da suna al-hulul aje wani fahimta ne guda biyu akwai al-hulul akwai wahdatul wujud menene al-hulul al-hulul tabi'a ne dake cikin ko aqida ce wacce ke cikin addinin Christianity abinda al-hulul suke nufi shine a ce wai Allah subhanahu wataala ya sauka a cikin wani saboda haka za ka ga su wayanda yake malaman su ne malaman Christianity din za ka ga sun ga maka cewa Allah ya ce mun kaza ba ka jin wannan God revealed to me ko haka za ka ga sun abin nan ko sai wai Allah ya ce mai kaza Allah ya bayyana a jikin sa ya ce mai kaza ya ce mai kaza kai sai za ka san fada wannan to wannan shine al-hulul tana nan an shigo da ita cikin addinin musulunci cikin addinin musulunci ma cikin sufai cikin ɗan dariku ana nan ana ya ana iza ta a hankali a hankali a hankali shine zaka ga wannan abin yana ta bayyana an gano wannan al-hulul sai aqida ta biyu ita ma ana nan ana ƙara ingiza ta cikin addinin musulunci ita ce wahdatul wujud komai ka gani Allah ne ita kuma wannan aqida ne daga cikin aqidojin wasu addinai a ce komai Allah ne wannan aqidan ita ma ana nan ana ta shigo da ita cikin musulunci amma mu a cikin addinin musulunci
ba mu da al-hulul ba mu da wahadatul wujud abu ɗaya muke da shi a cikin addinin musulunci shine wahadatul shuhud me to yanzu inda magana yake shine menene wahadatul shuhud ko tun yanzu mun riga mun san al-hulul shine a ce Allah ya sauka a jikin mutum wahadatul wujud komai Allah ne zaka iya kallon wannan abun kace shi ma Allah ne ka kalla wayannan wayan kace Allah ne ka kalla dan wayan kace shi ma Allah ne shine wahadatul wujud mu musulmai muna da wahadatul shuhud menene wahadatul shuhud wahadatul shuhud shine duk abin da ka gani ya nuna maka cewa akwai Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala yake gaya maka cikin suratul zariyat in ban yi kuskure ba Allah subhanahu wataala yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun Allah yake ai a jikin jikunanku ma akwai abin da a jikin jikunanku akwai abin da nasa ya zamanto muku aya ne daga cikin ayoyina wanda ka kalla zaka gano cewa lalle akwai Allah bacin Allah ba wanda yake misali ko tilalla wannan ayan qur'ani ne cewa kalla dan adam duk abin da ka kalla a jikinsa zai nuna maka cewa lalle akwai Allah kiran jikin dan adam din gaba da yan dan adam fa da kake ganin shi haka kasusuwa ne billahi alazim kashi ne idan kana so ka kalla wayin da ake yin x-ray din nan scanning din nan wanda ake na babban injin zaka ga kasusuwa ne kawai wannan fatan za ka ga ba komai bace Allah subhanahu wataala ya rufa maka asiri ne ya sanya wannan naman da wannan fatan suka rufe wannan kashin wannan kashin da za a tsayar da shi haka kawai ba zai tsaya ba wannan sani ban kun taba lura skeleton din mutum da za a tsayar da shi haka ba tare da an wani mai wani dubara na dogarewa ba ba zai tsaya ba kenan tun daga nan wurin ya kamata dan adam ya fara gane cewa lalle dan adam din nan aya ce daga cikin ayoyin Allah haka gaba tafiyar dan adam din ko ka taba lura cewa dan adam da kafa ɗaya yake tafiya kafa ɗaya tana dogare shi ne tuno sosai na ga dan waya ƙara dubawa dan adam da kafa ɗaya yake tafiya kafa ɗaya tana taimakon shi ne wurin dogarewa in ka danna wannan to yanzu za ka yi tafiya da wannan sai ka ajiye ta ita za ta dogare yanzu za ta dogare ka sannan sai ka ƙara daga wannan sai ka ƙara gaba kenan wannan tafiyar naka aya ce daga cikin ayoyin Allah ko ba haka ba ka kalle keke da mashin da yake baya da irin wannan tsarin na Allah ai duka biyan take tafiya a jere idan keke babu injin a jikinsa ba zai iya tsayawa ba to da haka faduwa zai yi keke in ba sa mata standa ba babu kowa a kanta faduwa za ta yi to kai kuma sai Allah subhanahu wataala ya yi maka wani tsari zaka taka sannan ka daga daya wannan ta dogare ka ka ƙara matsawa gaba wa fi anfusikum afala tubsirun kalla magana da dan adam yake yi kana tunanin a tunanin ka wai harshen nan shine yake yin magana in kana tunanin harshe ne yake yin magana ga dabbobi nan da yawa Allah ya musu harshe ga rago nan yana da harshe ko in tunaninka kauri ne ga na kariya nan ya fi nawa kauri ya fi naka kauri in kana tunanin sirantaka ne ke sa mutum ya iya yin magana na harshe ga na kare nan za ka ganshi fale-fale ne yana magana ne baya magana ko to daga ina maganar take ne wai a tsokan ne kalla sai a ce maka kalla ba haka ba domin ga wani nan kana ganinsa mutum ne kaman kai ga bakin ga harshen amma ba zai iya magana ba sai ka ji a kasar Hausa ana kiran da suna kurma ko a ce mai bebi kenan wa fi anfusikum afala tubsirun haka dan wana kalle idanka shi kanshi aya ne tunaninka wannan abun shine ke gani
ga ƴan uwa nan da yawa ka duba za ka gansu a asibiti ga su da idan da bakin da faran amma ba su gani ko ba haka bane kai da kake da lafiya ma rabi rabi ko sai ga kana dan gani wani dishi 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 haka sai kaga wai ka je asibiti le ya baro wai baka gani sosai sai a dauko wata kwalba kuma sai a ƙara baka sai ka kaga ba a idan kuma sai ka fara gani to wai ganin a cikin kwalban yake ne in a cikin gidi a cikin kwalban yake a ba wayancan mana su ma su sa su gani sai ga abin ba haka bane to waya abin yake ne wa fi anfusikum afala tusir jinka da kake yi kana tunanin wannan abin ne yake ji kake yaudar kanka ba shi bane domin ga kurame nan ba mamaki na wani kurman ma yafi nawa girma amma yana ji ne baya ji wa fi anfusikum afala tusir ga aya mafi girma wanda duk dubaran mai dubara ba zai taba ganin lokacin ba gashin kanka ni da kai fa duk bayan wani lokaci wani duk sati daya dan waya taba kanshi ya duba ya gani Allah ya taimaki mu da ta gani ya taba ne ya ji wannan gashin da kake gani kana zuwa duk sati daya ko sati biyu ko sati uku ko kai na wancan duk wata daya ko kai na wancan wanda ma baya askewa shi gaba daya Allah ya fi mai ko zaka je duk bayan sati daya sati biyu ka sa a aske da zaka zo ka tsaya a gaban gilashi kace kai sai kaga lokacin da gashin yake fitowa dan wana zaka gani ba zaka taba gani ba gashi a jikinka yake aha wa fi anfusikum afala tubsirun kenan wannan ya nuna maka cewa a jikinka din akwai aya to wannan ayan ka tsaya da kwakwalwanka ka iya riskanta sai ya nuna maka cewa lalle akwai Allah shine ma'anan wahadatu shuhudi ban sani ban ana dan ganewa kadan kadan Allah ya yafe mana ga abinda kowa da kowa yake mu'amala da shi yau da kullun abinci ka taba tsayawa kai tunanin cewa abinci aya ne daga cikin ayoyin Allah da yawan ba mu taba ba wannan abincin alaji da kake zuwa a zuba maka test ka cinye shi ai aya ce daga cikin ayoyin Allah ya kai dan uwana in kana son ka gano abinci aya ne daga cikin ayoyin Allah yau in ka je gida ka ce wa matanka ta zuba maka abincin a leda ba za ka ci ba a daura maka a cikin ka a ledan ka dan yawo da shi na daidai lokacin da zai kai da jaftin ka gani ba zai zama maka nauyi ba domin wani ban kaga abincin da yake ci dan kai team za ka ganshi ko to ka kaddara cewa an zuba wannan abincin a leda ne shikenan sai a daura mai a mai dan jaka daidai wurin cikin a daura ya rika yin yawo da shi idan mai karyawa ne karfe 7 na safe ya kara cin abincin rana karfe 12 to ya daura wannan ledan da aka zuba abincin nashi yayi yawo da shi na tsawon awa 12 koko na tsawon awa daga karfe 7 zuwa karfe 12 ka gani in abincin bai ishe shi ba in wannan ledan bata ishe shi ba amma da ni da kai aka zamu cinye shi tas lafiya lau kuma mu yi yawo ba tare da mun ce abincin da muka ci ne wallahi yace mana nauyi ba har ma dan uwa ya girgida kai har ma ba ma iya yin tafiya da sauri ba wanda yake yin haka da ka cinye tas ka gama kawai sai ka ce matan naka ka ban fa abincin nan ne yau zan kara shi ba eh ya dani dadi yau sosai fiye da na da lafiya lau zaka yi yawanka ko ba haka ba kenan kamata abincin ya shiga cikin cikinka ya zauna lafiya lau ba tare da yayi maka nauyi da zai hana ka sukuni ba shi ma aya ne daga cikin ayoyin Allah domin da zaka ci abincin ya ki da justin ya ki wucewa ya zauna a cikin wahala kuma ya zo kenan aya ne abu na biyu kan abincin dan uwana kai iya cin abincin abincin kuma ya iya kosar da kai shi ma aya ne daga cikin ayoyin Allah baka taba ganin wani ba wanda roban abincin karyawansa na safe shine roban fenti sosai ranka ya dade roban fenti karaman nan ko to ita za a cika mai fal da kunu zai shanye shi lafiya lau kuma kai da kake shan dan kofi daya ko kana tunanin cewa wai kofi dayan nan ne yake kosarwa koko Allah ne
domin inda kofi ɗaya ne ke kosarwa wancan mutumin da yake shan roban fenti ya ci ake ya koshi akwai wani wanda kafi ni sanin sa zai iya cinye plate biyu zuwa uku kuma ya ce maka bai koshi ba ungon mu an yi bawan Allah da ke cinye tandan waina da ka sani ranka ya dade zai cinye shi tas lafiya lau ni da kai ba mamaki sai dai mu ci kwara hudu kwara biyar wurin hajiya rabi mai waina sai ka ce ka koshi to shi tandan waina yake cinye wai a ina koshin yake ne kenan Allah ne yake sa koshin ba wai abincin ba domin daga cikin mu nan wurin ba za a rasa mutumin da in ya ci bread wannan wanda ake yankawa slice din nan ko in ya ci kwara biyu zuwa kwara uku shi har ga Allah ya koshi ba mamaki ni da kai sai mun ci kaman guda goma yawwa to sai mun ce alhamdulillah yanzu aka zo daidai wurin akwai wani bawon da slice kwara biyu ya ishe shi ba shi kuma har ga Allah fa ya koshi wai a ina abin yake ne kenan sai ka kara ganowa cewa abincin lalle shi ma aya ne daga cikin ayoyin Allah to mutum fa ya iya natsuwa ya iya gano wannan shi yake nufi da wahdatu shuhud mutanen mu nawa ne ke iya sa abinci a gaba da irin wannan tunanin cewa wannan abincin aya ne daga cikin ayoyin Allah an gano yadda rigiman take ko to da yawa mutane ba sa zuwa su dauka karatu wurin da ya dace sai aje a dauko karatu wurin waɗanda su ma ba karatun aka yi yanzu tsakani da Allah wane ne zaka yi masa wannan bayanin ya kasa ganewa ka fara masa tun daga karan kanshi shi kanshi ka zo masa har ga gashin kansa ka zo masa har ga abincin da yake ci ya kasa gano cewa akwai wa'adatu shuhud wanda duk abin da ka kalla ya nuna maka cewa akwai Allah hatta talbijin fa da kake kallo ana buƙatar musulmi ya kalla talbijin wannan da kake gani TV wannan ko na yi faɗa da Hausa ne saboda naga mu Hausawa ne talbijin TV ka kalle shi a matsayin cewa wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah a matsayin wa'adatu shuhud domin inda zaka gano aya ne daga cikin ayoyin Allah shine wai wani mutum ne ba yana can wani daki wallahi ya kiran shi da suna wai studio ko wai yake magana tsakanin gidanka da gidan da gidan da talbijin din yake akwai ba mamaki unguwanni guda uku zuwa hudu ko biyar amma ga kawai a daki kana ganin shi shine ya taho ya taho ya zo ya shigo cikin kwalban ba shi bane to yaya abin yake ne aya ce daga cikin ayoyin Allah ka kalla a nuno maka tarin taro wanda ɗakin naka ba zai iya ɗauka ba kamar misali wayanda suke kallon kwallo za a iya ce maka a stadium ɗin da ake yin kwallon stadium ɗin da ake yin kwallon zai na iya ɗaukan mutane 50,000-70,000 amma sai a nuno maka su a cikin ɗan talbijin ɗin ɗakinka duka kuma a ce maka kowa da kowa yana wurin ka kalla wannan a matsayin cewa wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah shi ake nufi da wahdatu shuhud shi ake bukata ko da yaushe musulmi in ya kalla ya kara jin tsoron Allah ya ce kai da ba dan Allah ba su wayanda suka yi wannan na'uran har kake iya kallon mutum a talbijin din za su iya yi ne ba za su iya ba ai da ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba su ne suka iya kirkiro wannan ko Allah ya ce maka wala yuhiduna bi shay in min ilmihi illa bima sha'a wahdatu shuhud wannan ita ce muke da ita a cikin addinin musulunci to wannan fahimtar ita ce addini ya yarda da ita amma a ce maka komai ya zama Allah to babu shi to wata fahimta ne daga cikin addinai aka dauko aka yi ta turawa cikin addinin musulunci aka kuma biyo da ita ta hanyar sufai wanda bai karatu ba kawai sai a zo a masa burun-burun sai ya fatar da mutane sai ya ce ai ba za ka gane ba ne saboda ka imani kawai ake kai kuma yi shiru an taɓa yin haka tsakani da Allah an taɓa yin haka kenan akwai matsaloli guda biyu a ne matsala ta farko malaman da ake ɗaukan karatu a wurinsu mafi yawancinsu ba ka fi karanci abin da ake nufi da sufancin ba da yawa an yi haye ne
Allah ya ce mana ba muna cewa wai mun yi bane mu Allah ka yafe mana da anan ba muna cewa mun yi bane ko amma daidai gurgudu mu muna tare da waɗanda suka yi karatun gaskiya domin babu wanda ya isa a Najeriya ya kalla Maula Sharif Sale radiyallahu ta'ala anhu mai Duguri yace bai karanta ba ko ba wanda ya isa balantana kuma jagoran mu Professor Ibrahim Ahmad Makani babu to kenan matsala ta farko da yawa daga cikin wayanda suke da'awan cewa su malaman sufayen ne ba a yi karatun ba kuma mutane su kwantar da hankalin su su je su nemo karatun an ki kowa yana ganin ya koma yayi karatu za a ce kuma ya koma dalibin wani shine babban matsalan sai kama na in je wurin wani ina daukan karatu matsala na farko ce matsala ta biyu mu mabiya mu tashi mu nemi ilimin kuma mun ki take matsala ce mu tashi mu nemi ilimin mun ki kowa kawai jira yake wani dan abu ya dan faru tsakanin sa da wanda ba fahimtar su daya ba kawai wani dan malami yayi magana shi kine ce amma ai malam ware ya ci musu wallahi kai kaga yanda ya rugurgu da su Allah ya fi mana Allah ya fi mana Allah ya fi mana kenan daga nan wurin zaka gano su kadariyawa mazhaba ce wanda jigonta abubuwa kwara biyu ne kenan da wannan ne zaku gano da gaske ana kirkiro wasu abubuwa a baiwa wasu mutane kwangilanta su shigo ne ta cikin addinin musulunci haka bar na kara maka bayani dan da za mu ci gaba amma sai na tuno wani abu karka tunanin wannan rigiman sufaye kawai ake jarabtanta da ita ba haka bane addinin musulunci ne aka kakkasa shi aka yayyaga shi wannan fahimtar da kake gani a nuno wani mutum a ce maka musulmi ne ya kamo musulmi wai ya yanka shi ba musulunci bane ko kuna ganin musulunci ne ana ganowa musuluncin da yake cewa ran mumini kwara daya da a rasa shi gwamma a rusa ɗakin Ka'aba shi ne addinin ne zai yadda ƴan shi'a suna sallah a masallaci a Iraki a zuwa ta dabo sati mai zuwa juma'a mai zuwa su ma wayanda bayan shi'an ba suna sallah a masallacinsu a zuwa ta dabo ta ce wai an yi ramuwan gayya kana tunanin musulunci ne wannan kana tunanin abubuwan da ya faru a Najeriya kana tunanin musulunci ne kana tunanin haka ne to Allah ya ce mana wasu da yawa sun fada ne bisa kuskuren fahimta an gano wannan ko kuskuren fahimta su ba su sani a yi karatun kuma ba yi an gano rigimar ko saboda haka mu yi ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana imanu ya tsare mana zuri'an mu an gano wannan su wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabce su da wannan muna kyauta da zaton suna neman inda gaskiya take ne inda gaskiya take suke nema sai Allah subhanahu wata'ala bai musu dace da jagora ba suka fada inda suka fada su ma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su fahimta su dawo kan fahimta ta daidai din an gano wannan Allah ya fi mana to haka abin yake cikin shi'a tana nan an kirkiro abubuwa da dama an ba wasu kwangila haka abin yake kake tunanin wai sufaye kawai aka jarabta da wannan kwangila ce sosai Allah ya fi mana ko na tuno wani magana ne kawai Sheikh Malam Abubakar Traitor ko yake faɗa an kawo musu kwangila ko ba gaba ne ya faɗa amma an ce dole sai ya canza sunansa dalilin da ya sa kenan yace ba zai yi ba ka gano wannan sosai za a gaya maka kai wanda za a ba cewa kwangila ce sosai Malam Abubakar Traitor Allah ya ji kansa ya rasu yanzu ka faɗa an gaya musu cewa wannan kaza ne kwangila ce daga ciki kuma ma har sai ka canza sunanka daga nan ya ce to akwai matsala kenan Allah ya fi mana to wannan aqida ta kadariya an gina ta kan abubuwa guda biyu ko na farko inkari akan cewa Allah subhanahu wataala bai da wani ilimi saboda haka abin da ya faru da ba ruwan Allah abin da zai faru gaba ma ba ruwan shi an gane wannan ko ce abu na biyu cewa bawa shi yake da iko akan aikinsa duk abin da ya ga dama zai aikata saboda kuma Allah bai da dama ya wani kama shi akan wannan in aka ce wai Allah yana da iko akai sun haka ta ba kan cewa Allah bai da wani iko akai shikenan to yayi laifi wannan bawan ya mutu yanzu sai a ce Allah ya hukunta shi an gano digiman tasu ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana sune kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi shahararre cewa majusu hadhihi al-umma kadariyawa sune majusawan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun samu mabiya da yawa daga cikin mu'tazilawa da wasu ne daga cikin mutane ne wanda abu a rasa abin nan din su wanda suka bibbi su to abubuwan da ya ga sunan nasu da yawa to mu je gaba kawai Allah ya ce mana na gaba malami na gaba cikin hadisin shine Abul Qutn ko shi kuma Abul Qutn ismuhu sunansa Amru bin al-Haytham bin Qutn al-Basri mutumin Basra ne shi ma kadarin ne an gane ko shi ma yana da aqidan ba a cewa Allah yana da ilimi ba a cewa Allah yana magana ba a cewa Allah yana ji ko wani abu makamancin haka ba wa shike da iko akan aikin sa in kaga dama ka ci abinci in baka dama ka ci abinci wa ganin daman ka ne wannan shi ma wannan mutumin dan kadariyan ne sai dai malaman hadisi sun yi musu adalci ba sun ce sudukun yana da gaskiya kuma fika amintacce ne akarja hadisu la imatu sita malaman hadisi guda shida da sirwaito hadisan auren su kaga kenan malaman musulunci ba su fa kan cewa wayannan mutanen kafire bane ku kalla wani adalci na malaman mu na dafa ba a kalla wayannan mutanen duk da wannan ta'addancin ba duk da wannan kaushe hanyar ba a ce musu kafirai bane ƴan wuta bane a an musu adalci an ce dai batattu ne san bata hanya ta daidai to wannan adalcin shi fa aka rasa yanzu a duniyar musulunci kawai zai yi kai dan kana yin maulidi wancan baya yin maulidi kawai sai ya dauko kaulatan kawai sai ya ce ai an raba ma ba haka ya faru bane kun manta ne wai ai haka ya faru dan kana yin maulidi shi baya yin maulidi sai a mika maka kaulatan kai anan Kaduna fa ba wai wani wuri ba saboda addu'a da ake yi na mamata ko sadakan uku sadakan bakwai sadakan 40 shekara an ce wa mutane kafirai ba yi bane rashin adalci kenan ka kalli malaman mu fa kalli malaman wayannan sune malaman mu na da wanda duk kaucewan batan mutum ba za a taba dauko kaulasan a raba masa ba ha za a ce dai ya kaushe hanya ya bata hanya kenan ana masa fatan fa ya shirye kenan ba wai fatan a kai shi wuta ba kamar yadda ake yi yanzu kai su wuta kai su wuta jawo mun ne zabin ta maka ne zafi a ina Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa yake cewa haddathna shu'ba mam shu'ba shine ya karantar da shi wannan shi ma shu'ba ya samu daga Abu Ishaq ne ko Abi Ishaq Abu Ishaq din dai Anil Bara bin Azib ya samu daga Bara bin Azib yake cewa kan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marbu'an mun yi wannan hadisin a baya kai an dawo da shi masala sallallahu alaihi wasallama ya kasance tsayin sa tsakatsaki ne ba'id ma bainal mankibaini ya kasance yana da fadin kafada ko mun yi shi dai a baya wannan wa kanat jummatuhu tadribu shahmata udnayhi gashin sa nan wurin keya to ya kasance yana gangarowa har zuwa wurin kunnuwansa wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin babun fada'il hadisi na 2337 kamar yadda Abu Dawud ma ya ruwaito shi Imam Bukhari ma ya kawo shi a cikin babun manaqib Imam Tirmidhi ma ya kawo shi kuma kamar yadda ya kara kawo mana a wannan babi a wannan littafin nasa ɗan wana lokacin mu ya riga ya kare na yau a cikin karatun nan ba wai na mutuwan mu ba ko nan nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai ko da sauran abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana innahu waliyyu zalik wal qadiru alayhi niman maula wa niman nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in akwai mai tambaya mutum zai yi tambaya daya biyu uku in babu wa alaikum assalam malam nasir Allah ya sa na san malam nasir in aka ji
jama'a
sai shi da jama'a ga zaman al ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi an gane wannan ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi Allah ya fi mana Malam Nasir ba a yin haka mutum ba zai yi cewa wai bai yi sallar azhar ba yazo ya tarar da ana yin la'asar sai ya bi jami'in sallar la'asar wai ya ce ita ce a matsayin sallar la'asar ba a yi an gane wannan kowace sallah tana matsayin kanta ne na san wannan matsala ne wanda ake ta kaiwa da komowa akai za ka ga wasu malamai suna da irin wannan fahimtar suna cewa za a iya yi amma duk wanda zai ce maka za a iya yi to ka tambaye shi ya kawo maka hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin haka za ka ga babu hadisi ya kawo maka ɗaya daga cikin littattafan magabatan nan imamu Abu Hanifa imamu Malik Ahmad bin Hanbal imamu Shafi'i wanda ɗaya daga cikin su ya taba yin haka za ka ga babu ba yana alfari bane babu an gane wannan sai dai kawai ka gana ta kama ka ne kawai an gane wannan orientalist mabruk alhamdulillah sunan wayannan mutanen orientalist wannan mustashriqun su ake kira da orientalist zaka ga bature zai zo ya shiga cikin ku ya nuna muku cewa shi musulmi ne kaza 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 haka har ya kai wani matsayi babba wallahi sai ya gama kawai shikenan sai ya gama assignment din shi shikenan kawai wanda yake so zai yi bincikan su sosai zaka tarajja irin karatun da suke yi mu musulmai ma ba ma yi sosai zaka tarajja fa irin wayannan mutanen ya karanta sahihul bukhari tun daga farkon sa har ƙarshe ya karanta tafsiri na ibn kasir ya karanta tafsiri na imam qurtubi ya karanta tafsiri na imam tabari kai hatta a cikin malaman mu malamai nawa ne suka yi haka zaka tarajja malaman mu wanda suka iya wannan himma ya sauke wancan tafsirin ya ƙara ɗauko wani ya ƙara karantawa har ya gama shi ya ƙara ɗauko wani har ya gama shi zaka tarar da basu da yawa zaka tarar da yawa da yawan su ba za ka ga malaman da ake yin tafsirin Allah ya fi mar da yawa za ka ga littafi ne guda ɗaya mutum zai sa a gaban shi ko me himma sosai shine wanda za ka ga kafin ya zo ya zauna wurin tafsiri ya duba tafsirai kamar guda bakwai haka akan wannan karatun da zai yi na wannan ranar sosai karatu suke yi sosai sosai kaɗan ne daga cikin aikin su ai daga cikin wanda ba musulmai ba su mustashriqun ɗin orientalist ɗin akwai wanda malam yake gaya mana cewa yanzu ya haddace Qur'ani ya haddace tafsiri mutanenmu nawa ne ga nan musulmai da yawa wani a nan wurin aka tare shi aka ce yaushe rabansa da ya ɗauko littafin da ya karanta yana matashi na alari zai gaya maka ya manta amma su ba su taɓa zama ba suna karanta wannan su karanta wannan su karanta wannan shi yasa idan suka koma gefe suka kunno maka wata wasifan wallahi sai ka ɗauka da gaske ne sosai za ka ɗauka da gaske Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana game da wa'adatu shuhud baiti ne shahararre shi ne ayi ba mu istishari da shi bane gaskiya ne dan wa yana ƙara karanta mana wani baiti ne da yake karfafan wa'adatu shuhud cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahir duk wani abu wanda ka kalla sai ka tarar da akwai ayan Allah a cikin sa wanda yake nuna maka cewa Allah shi ɗaya ne shine ma'anar wannan baitin wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid hatta wannan fankan da kake ganin tana baka iska sai ya kalla sosai za ka ga akwai ayan Allah sosai ko Allah ya fi wani bawan Allah yana son ya tambaya can bismillah wa alaikum assalam لا إله إلا الله الله yanzu muka gama faɗan wannan ya zama wani akasin haka Allah ya yafe mana Allah ya kare mu suka shiga wurin Allah ya saka da alheri dan uwa na gode sosai ina musharaka da kai kan wannan zafin da kake ji a yanzu a haka domin wannan abin da ya faru shine dalilin da yasa malamin mu ya bar wannan gari Mola Sharif Sale yanzu baya ne dubu wanda ba dadi bane ko ba dadi bane a ce dan uwa ya bar mutum ya bar garin da yake da yawan su suna nan fa Kano ne yanzu wasu kuma sun shigo nan da wani garuruwan da ke makwabta da garin Maiduguri yanzu baya zama kowa yana cikin dardardar mu ma nan da yake dunan bai tsara gwan Allah dai Allah ya kare ko domin ai kwanakin baya can an ta kokarin abin ma ya shigo hannun ka dun ko ba haka ba Allah dai ya kara karewa ɗan wani maganganun da kai guda biyu na gaba shine a karantar a ilmantar a nuna wa mutane kuma daidai gwargwado biyayyen da za a yi wannan shine kokarin da muke so mu mu jawo matasanmu mu ilmantar da su daidai gwargwadon fahimtarmu a matsayinmu na sufaye waɗanda ba sufaye ba ba mu ce su daina yin wa'azinsu waɗanda ba ɗan ɗariƙa ba ba mu ce su daina yin wa'azinsu su je su yi wa'azinsu su ma a masallatansu suna da dama su karantar da fahimtocinsu mu ma nan masallacinmu ne na sufaye na ɗan ɗariƙa za mu yi karatu daidai gwargwadon fahimta ka gano wannan wanda da in ka lura a baya ai ba a samu wannan daman ba kuma masallacin nan daga baya ta bamu dama cewa za mu iya ilmantarwa mu faɗakar da al'ummarmu aka bamu wannan rana guda ɗaya ko wanda ba mamaki in tafiya ta yi tafiya a ƙara mana da wata ranar ko ko da yake na san ƙofa buɗe take in an ce za a ƙara ranar za a iya ƙarawa amma yanzu ni haka ina da shagula a gabana wanda zai iya hana ni wannan ƙarawa amma lalle wani abu na cikin ƙwaƙwalwana yana min yawo cewa ya kamata mu ƙara rana ɗaya misali littafin Muwadda Imam Malik a wannan masallacin to amma yaushe ne ba mu san yaushe ba ne sai in yanayin abubuwan da nake yi in na samu saukinsu to sai mu ƙara ganin hukumar masallaci mu ƙara roƙon alfarma a bada rana ɗaya sai mu sanya Muwadda Imam Malik tilla Muwadda littafi ne wanda bai da wahala kowa zai iya samunsa sai mu sanya shi dama na san ana masallacin da ana yi ko ko ba na ko masallacin tudun wada ne nan ana yin ashfa ne ko nan ashfa ake yi to za mu yi roƙon alfarman haka sai dai kawai su masu yin wazifa ne na san ba za su ji daɗin hakan ba to amma dai ba mu ce za mu yi ba yanzu kowa ya kwantar da hankalin shi an gane wannan ko kada a je a ce kuma za mu ƙara karɓan wata rana sai dai in yanayin yadda abin nan amma lallai ko shakka babu mu yanzu ƙoƙarin da muke yi kenan mu ilmantar da matasanmu hakikanin zahira ta karantarwar addinin musulunci shi yasa duk wata gaba wacce take da alaka da wata akida za ka ga ba na wucewa zan tsaya ne bayani akai wannan gaban tana magana kan dariƙa ne ko tana magana kan izala ne ko shi'a ne ko ni in nazo irin wannan gaban ina tsayawa zan yi bayani daidai gurgudo mutane su fahimta an gane wannan ba ina yi bane don kiyayya na ga aqidan wani faruwa na da aqidan wani yaje ya aqidan shi yaje ya ilmantar da malibansa shi ma akan wannan amma mu za mu ilmantar da mutanen mu daidai gurgudan abin da zamu iya ka gane wannan kuma ba tare da mun cima kowa mutunci ba domin mu a tsarin karantarwar mu ba a yadda ka cima kowa mutunci ba ka'ida ne Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin alqur'ani mai girma yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana
kai kira ma'anar ayan kai kira zuwa ga wannan addinin na Allah ta yaya sai Allah subhanahu wataala ya ce bil hikma ta hanya ta hikima hikima ne ka zo kallon mutane gaba ɗaya ka ce kafirai ne hikima ne ka kallon mutane gaba ɗaya ka ce ɗan wuta ne hikima ne ka kallon mutane ka rika cewa yau nazo cikin aljihuna yake da kaula fa babu hikima mauiza hasana wa'azi kyakkyawan wa'azi wa'azi mai kyau wa'azi ne kyakkyawa ka rika kiran iyayen mutane kana ɗan wuta ne wa'azi ne kyakkyawa ka ce duk wanda ya aura yarinyar ɗan dariƙa ya sake ta me wa'azi kyakkyawa anan wa'azi kyakkyawa fa da al'umma suke bukata shine ka jawo su su fahimci Allah su ka jawo su su san yaya za su bauta wa Allah su ka jawo su su fahimci cewa Allah yana da rahama duk girman zunubin mutum Allah zai yafe masa wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake bukatar mu da shi amma mutanen mu aka yadda wannan aka koma ana dauko wa'azi wanda za a ce wani dan wuta ne wani mahajji yake in aka yi wa'azi ba a ce wani dan wuta bane kaman ba yi wa'azi dan wani yana tabbatar maka abinda muka sa a gaba ke ne kawai ka taya mu da addu'a Allah subhanahu wataala ya kare mu mun san za mu fuskanci kalubale daga gida da kuma waje amma Allah ya kare mu Allah ya kare mu in Allah yayi akan haka ne wafatin mu ba wani abu ka gani ba za mu dina ba za mu ilmantar da mutane daidai gurgudu kuma duk wanda yake yin wata akida bai taba jin mun zagi akidan shi sai dai mun fada kurakurai in akwai kurakurai daidai gurgudan fahimtar mu ko shi ma yana da dama in ya koma wa'azinsa a masallacinsa ya fada ya ce cikin dariƙa akwai kurakurai kaza shi ma yana da wannan dama ba wani wanda zamu zaga akidan shi ko mu kafirta shi ko mu ce wani abu amma kurakurai da ke ciki zamu fada kuma ba mu muka fada ba muna fada cewa duk wanda yake so ya karanta littafi kaza zai ga an kawo kurakuran da ke cikin wayannan akidojin ka gane dan wa saka damu da idan Allah abinda muka sa jiki banda nan akwai inda muke yin wani karatun kaman gobe ko akwai layin shaba ana yin karatu na fiqh ranan lahadi muna yin karatu na tasawuf da yawa daga cikin wa da suke tare da mu a nan wurin suna halatta abinda muka sa gaba kenan mun yi yunkurin ma mu kara wani abu mu kara wata rana ko a wani masallaci har mun yi magana da mahukunta masallacin amma wasu uzurori da suka zo suka shigo gaban mu haka da kwanakin ma ya fi haka kawai haka ba mu abin nan ba kuma ba za mu yi kasa a guyan haƙƙin mu ne na ilmantar da mutane an gane wannan ko fatiha salatul fati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم صلاة تفتحنا بها أبواب الرضا وتسكت بها لنا أبواب الشر والتأثيم وتكوننا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين.